Kimanin 'yan Nijar miliyan 7,446 da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Nijar a tsawon shekaru 5 masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohamed da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Ruhunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar, waɗanda kuma ke buɗe ƙofofinsu a ƙarfe 8 na safe, su rufe a ƙarfe 7 na yamma a agogon Nijar da Najeriya. An dai gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi, abinda ke fayyace yadda ɓangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Bayan zagaya yankuna 8 na ƙasar ta Nijar, ɗan takarar jam'iyyar LDR canji ta 'yan hamayya Muhammad Usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa.
Shekara 10 bi da bi, kowace shekara idan an yi misali ga ƙasashe na duniya gaba ɗaya, wai wannan ƙasar ta mu ta Nijar wacce muke so, wai ita ce koma baya a cikin ƙasashe na duniya. Jama'a, yanzu sai mu bari Allah mu ci gaba da zamantowa koma bayan ƙasashe na duniya. Haka sako na ƙarshe shi ne mu fuskanci wannan zaɓen cikin lami lafiya, kuma tare da adalci, kuma tare da baiwa wanda ya ci haƙƙinsa, wanda bai ci ba kuma a ba shi. Ni na yi imani da yanda kuka yunƙura a wancan karo, babu shakka ta bi iznillah tana tare da mu. Dani! Dani!
To sai dai shi ma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed ya yi ikirarin doke abokin karawarsa a wannan zaɓe, a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko, an ji shi.
Babu shakka muna bisa hanyar nasara. Shi ne kuma ya sa ko ina in ku shiga shirare su suna zancen fitina. Mai fitina kun san da bayan nasara. Za mu kasa su rana 21 na wannan watan. Jamna lafiya. Wanda kuma ya ce bai yarda ba ya fito mu gane shi ranna. Za mu kasa su cikin buri'u. Saba. Babu sata, babu toge, ƙarƙashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi.
Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen ƙasar ta Nijar ne yake shirin zagaye sassan ƙasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Sannan ta gargaɗi 'yan ƙasar ta Nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina, bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya, masani ne da ya karanci ilimin ƙididdiga, ya kuma shugabanci ƙasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996, yayin da Bazoum Mohamed mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. Sau biyu yana riƙe muƙamin ministan harkokin waje, a baya-bayan nan ya riƙe muƙamin ministan cikin gida na tsawon shekaru 3 kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021. A zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazoum Mohamed ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka. Dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.